بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وضرع وقسم أهوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء والشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الضائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه لبيب النمل في الليل إذا ثرى. سبح له السماوات وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له الأرض وسكانها وسبح له الأنهار وأسماكها وسبح له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. بايعكم ومساء البركة إلى من سلم على دين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zan biyo bayan dan uwana wajen bayar da hakuri bisa jinkiri da aka yi tun karfe 10 da rabi ya kamata a fara, kuma ga shi sai yanzu karfe 11. Wannan duk yana cikin arzikin dan adam, kuma alhamdulillah uzurin wani abu ne wanda shi ma yana daya daga cikin wajibai. Amma dai ala kulli halin muna fata Allah ya karɓa mana. Akwai alhazai namu na jihar Kaduna waɗanda muke yi musu bita na tafiya aikin haji, wanda daga gurin ne galibi in an yi bita ake tahowa irin waɗannan karatuttuka. To yau ma kaman kowane lokaci daga can muke, sai zama tambayoyin alhazai yau sun yi yawa ƙwarai da gaske, kuma ya zama kaman wajibi a amsa musu ɗin don a waye musu da kai a fahimtar da su abin da yake shari'a ta ɗaura a kansu. Gaskiya wannan shi ne kawai uzurin, amma dai mu a karan kanmu ma inda a ce za ku ganmu lokacin da muke tawa waye da kusan wasu 'yansu mogan muna ta sauri don saboda ganin cewa lokaci ya riga ya dabe. Amma dai ala kulli halin muna ba da haƙuri a kan haka. Fatan mu ɗan abin da za mu tattauna Allah Maɗaukakin Sarki ya masa albarka, ya sa ya amfane mu, da kuma sa ya zama dalilin tsiranmu a nan duniya da kuma gobe kiyama. Wannan cibiya ta Sparkling ni ɗan gida ne, ba kuma bako ba ne, kuma ba wannan ne karo na farko ba da na bakunci wannan guri mai albarka. Amma sai dai kullum nakan ji daɗi da alfahari da kuma nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan irin waɗannan damammaki a ce an ba ka dama a zo a aikin alkhairi tare da kai. Domin umarni ne da Allah ma ya ce wa ta'awanu ala albirri wattaqwa. Nan mu'awana aka bada umarni, sai aka ce a kai ka zo da kanka ne ma da kai za a yi wannan aikin. Kun ga abu ne da ya kamata mu gode. Fatan mu Allah Maɗaukakin Sarki ya sa daga jagororin makarantar da mu kanmu da muka zo har zuwa na ƙasan ƙasa, duka Allah ya karɓi ayyukanmu, Allah kuma ya yafe mana kurakuranmu. Kamar yadda muka ji ainihin wato abinda za mu tattauna a kai shi ne wato abinda aka masa unwani da cewa haƙƙoƙin musulmi a kan musulmi da kuma yadda za a tsare su, mara a tsare waɗannan haƙƙoƙi ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi a kan musulmi dangane da ɗan uwansa musulmi. Alal haƙiƙa an yi tunani ƙwarai da gaske dangane da zaɓen wannan maudu'i. Wato maudu'i ne wanda yake da matuƙar amfani. Idan muka kalli halin da muke ciki a wannan zamani, za ku ga cewa waɗannan haƙoƙin wato an yi sakaci da su ƙwarai da gaske, ta yadda har akan samu rashin jituwa tsakanin musulmi da musulmi, kai ba ma musulmi da musulmi ba, hatta makwabci da makwabci. Kaga banda musulunci akwai ƙarin makwabtaka, sai ga ana samun saɓani, ta yadda wallahi hatta kotuna za ka je ka ga ana yin shari'a tsakanin makwabci da makwabcinsa. ko tsakanin wani musulmin daban da wani musulmin daban akan waɗansu mu'amaloli da suka yi waɗanda yake marasa daɗi. To Allah madaukakin sarki ya saka mu waɗanda suke wannan tunani da alkhairi. ‘Yan uwa masu albarka, ina so ku san cewa yana daga cikin ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan al'umma ya sanya muka zamanto ‘yan uwa a musulunci. Wallahi ni'ima ce daga wurin Allah, muka zama ‘yan uwa a cikin addinin musulunci, kuma ‘yan uwantaka ne wacce ya zamanto cewa ba a siyanta da kuɗi, ba kuɗi ake sawa a siya ba, ba kuma dangantaka take kawo ta ba, a'a, ko launin fatarka ko launin fatarki. Abin da yake kawo wannan kawai tana tsayuwa ne akan imani da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ita kaɗai ce wacce take wanzuwa. Duk wani abin da zai samu ɗan uwantaka a duniyar nan a yi shi na jin daɗi da farin ciki da nuna ƙauna da soyayya, wallahi idan duniyar ta ƙare gaba ɗaya ta riga ta ƙare. Da zarar mun samu kanmu a ranar alƙiyama kowa ta kansa yake. Amma wannan ɗan uwantaka ta musulunci da soyayyar da aka yi don Allah ita kaɗai ce take wanzuwa. Allah madaukakin sarki yana cewa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, wato masoya juna ɗan uwan juna da suke ƙaunar junansu a duniya idan aka je ranar lahira suna komawa su rikide su zama abokanan gaba ne. Sai fa waɗanda suka so junansu don Allah, suka ‘yan uwantaka don Allah, su ne kaɗai wannan soyayyar take wanzuwa, take zama ta amfane su a duniya kuma ta amfane su a lahira lokacin da suka zamanto suna tsananin buƙatar junansu. A ranar wannan tashin alƙiyama rana ce da Allah ya gaya mana cewa mata tana gujewa mijinta, miji yana gujewa matarsa, ɗa na gujewa ubansa, uba na gujewa ɗansa. Kaga dai ƙarshen ‘yan uwantaka a ce waɗannan iyaye da ‘ya’ya da kusanci, wallahi a ranar kowa ta kansa yake, don baya so ya haɗu da ɗan uwansa saboda kar ya tume shi wani haƙƙi. A lokacin uba lada ɗaya yake nema ya samu ya shiga aljanna, a lokacin mata lada ɗaya take nema ta samu ta shiga aljanna, haka ɗa. Saboda haka ba zai yafa wani haƙƙinsa ƙwaya ɗaya akan mahaifinsa ba, haka ɗan nan shi ma ubansa ba zai yafa masa wani haƙƙi ƙwaya ɗaya akan shi ba idan an je wannan lokacin. Amma ‘yan uwa waɗanda suka yi ‘yan uwantaka suka so juna don Allah, wallahi suna tare da juna, kai har ya tabbata ma za su cuci juna a ranar tashin alƙiyama. Domin Annabi ya ba da labarin wanda za a zo da shi ranar tashin alƙiyama, babu wani abin da yake nema sai lada ɗaya tak ya shiga aljanna. Ga wani mutum ɗan uwa ne shi ma kuma an riga an auna aikinsa, shi aikin ladansa bai ba shi daman ya shiga aljanna ba, wuta za a kai shi kawai, shi wuta za a kai shi dama. To sai ya ce, kai ɗan wannan nawa, tun da ni dama wuta za ni, kai kuma ɗaya kake nema, kun babu ɗayan nan fa sai ya shiga wuta ya yi remedial na azaba a wuta kafin a fito da shi saboda lada ɗayan nan da babu ya shiga aljanna. Sai ce, to a ɗauki lada na ɗaya cikin lada na a cika maka don kai ka wuce aljanna. Haka za a ɗauki ladan a cika masa, ladan shi ya ɗaukaku ya zamanto ya wuce na zunubansa, sai a kai shi aljanna. Allah madaukakin sarki ya ce, wane ne yau a wannan ranar ya ainihin wato bayar da kyautar lada? Ya ce, ai wane ɗan wane ne, ga ɗan uwansa a musulunci ya ba don ya taimaka masa ya samu rahamar kanka shiga ya shiga aljanna. Sai Allah ya ce, bai san ba cewa ni ne arhamur rahimin wanda na fi kowa tausayi, to har shi ma ɗin yanzu na gafarta masa duka su biyu a shigar da su aljanna. To kun ga ɗan uwantaka ta fi wato kusanci na ubuwa da umuma da ainihin wato ukuwa wanda yake na jini. Amma ‘yan uwantaka a cikin addinin musulunci ta wuce da yadda kuke tsammani. Kuma na daga cikin wani asar na Hassan al-Bakari, Allah ya ƙara masa rahama, yake cewa istaghfiru min ashabi salihin, ku yawaita abokanan kirki. Kaga aka ce abokan kirki a ‘yan uwa kenan, ukuwatul islamiyya ɗin kenan. Istaghfiru min ashabi salihin, ku yawaita abokanan kirki, fa innahum yanfa'una yawmal qiyama, yace domin suna yin amfani ranar tashin alƙiyama. Za su yi maka amfani, za su yi miki amfani. Ƙawarki ki duba ki tabbatar da cewa ƙawa ce wacce take kan hanyar addini, kun haɗa addini, kana janki akan addini, kina janta addini. To da izinin Allah wannan ƙawancen naku na addini zai muku amfani ranar tashin alƙiyama. Hassan al-Basri yace idan aka gama hisabi ɗan aljanna yana cikin aljanna, to ɗan aljanna ne zai duba ya ga bai ga ƙawarsa ba ko ta gaba ta ga abokinsa, ko ya ga bai ga abokinsa ba a cikin aljanna. Abokin nan nasa na duniya wanda suke harkoki tare, wanda suke zuwa da'awa, wanda suke zuwa karatu, wanda so nawa suka je gaida mara lafiya a asibiti tare, so nawa suka je ainihin wato ya da wani da'awa ko wani zumunci, duk sun yi waɗannan ayyuka na tare amma bai gashi a cikin aljanna ba. To shi dan aljanna kun san dan gata ne, dan gaban goshin Allah ne, kuma dan aljanna ne Allah ya ce masa cewa walahum fiha ma yashauna, suna da duk abin da suke so a aljanna. Ko me babu wani abin da za a cire shi a ce wai banda kaza, komai in dai ka shiga aljanna, in kika shiga aljanna to duk abin da kike so kin samu. Nakan ce babu abin da babu a aljanna sai abin da baka so ko abin da baka so, amma komai akwai a aljanna. Dangin abinci ne, dangin abin sha ne, dangin hawa ne, dangi ne na sawa ko na meye na amfani ne, babu abin da babu a cikin aljanna. Shi yasa Allah ya ce walahum fiha wa lakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa antum fiha khalidun, wato abinda rai ke so akwai shi a cikin aljanna, kuma su da wamammu ne a ciki Allah ya sanya mu a cikin aljanna. To wannan dan aljannan kawai da yaga haka sai ce ya Allah ina abokina wani ban gan shi ba, sai Allah ya ce masa ai abokinka wani yana wuta, domin ayyukansa na kwarai ba su ba shi daman ya shiga aljanna kai tsaye ba, sai ya ji ya yi wannan remedial din a wuta, sai an cire wannan zunuban da bai kai ya shigo aljanna ba. Sai dan aljannan nan ka ji faɗan gata da yake gata ne ya mata yawa, eh wannan gatancin Allah ya sa mutane shi dukkan haka muke so. Sai dan aljanna ya ce ya Allah ni fa dadi na ba zai cika ba aljanna sai da abokina wani, sai da kawata wance, idan ba a samu ukuwa islamiya ba ina za a yi amfani. Sai Allah ya ce to ai kai dan gata ne, tunda duk abin da kake so ake maka, a je wuta a fito da kawan nan ta wance ko abokin nan nasa, a je a fito da shi. Dan wuta sun san junan su a wuta, sai su gaba su ga wannan ba, an fitar da shi an masa wanka a wani ruwa da ake ce masa ma'ul haya, an kai shi aljanna. Ina wani sai a ce an fitar da shi, waye ce ce shi ya samu ceton annabawa ne, a ce a ceton wani kansa ne da ya haddace alqur'ani ko mahaifi ko uba ko da, duka babu, wane ne ya cece shi, ko ko wani malami ne ya cece shi, a ce duka ba ko daya, a ce wa inna ma shafa'a lahu sadiquhu fulan, abokin sa wani ne ya cece shi, kawarta wacce ita ce ta cece ta wanda suke yin harkokin da awa tare suke hakkin Allah tare, wannan maganar za ta sa in wata su yi nadama. Sai su ce fama la na min shafi'i, mu ba mu da masu shekan mu, wala sadiqin hamid, ba mu da aboki wanda yake kalar mu da zai tana da mu a wannan rana. Kun ga ƴan uwantaka haka ake bukata, shi yasa na gaya muku cewa wannan ƴan uwantaka tana ginuwa ne akan imani ba akan dangantaka ba. Shi yasa za ku ga mutum babban mutum ne yana da mukami madaukaki a cikin al'umma, amma yana da wani aboki talakan takas bai manta da shi ba, yana zumunci da shi kuma abokinsa ne, har da aka kalli matsayin su da mukamin su ba ba wurin da za su zauna tare ba, amma wannan ɗin kuntakan da abokantaka a musulunci ya sa ya rike shi hannu bibbiyu, shi ma yana ganin darajar sa kuma yana ganin mutuncin sa. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwa, su mu'minai ƴan uwan juna ne, amma wannan ƴan kuntaka ƴan uwa masu albarka, ku sani ba ƴan kuntaka bane da ake furtawa da baki kadai, kai dan uwana ne, a ba dan uwana ke yar uwa ta, ba wannan magana kadai bane ka wuce haka, magana ce wacce take ta kunshi haƙoƙi, eh dan uwantaka haƙoƙi ne wanda kuma wajibai, wanda ya zama wajibi akan kowane musulmi ya sauke wannan haƙƙin da wajibin dangane da dan uwansa musulmi din da yake yin uwantaka da shi. Matsayina na musulmi ina da haƙoƙi akan shi musulma, ke da kike musulma, ni ma nake musulmi, kina da haƙoƙi, haka ke ma kina da haƙoƙin ki a kaina, ni da kike musulmi dan uwanki, haka kai ma kana da shi, ina da shi. Wannan shine ɗan uwantaka din a musulunci, ba faɗa a baki bane, akwai haƙƙi, akwai wajibi, sun suna da bambanci, wannan haƙƙi ne, wannan wajibi ne, duka su ake kiyayewa ya zamanto kowane bangare ya sauke dashi. To idan aka ce haƙ da kuma wajibi, to yana nuna cewa ashe wani abu ne wanda ba sai kin yi zan miki ba, ba sai na miki zaki mun ba, wani abu ne da za mu tafi da ni da kai akan ni in sauke nawa wajibin, dan ni Allah zai tambaya a kai, kai ma ka sauke naka wajibin dan kai Allah zai tambaya, ba tare da wai kallon kai ban maka nawa ba, kai kai ma baka mun naka ba, ban maka naka ba, a ba wai dan kai bane, kace ai ni ma tunda bai mun bane ba zan yi ba, ai dan ba mun bane ba zan yi ba, a kowa ya sauke abinda Allah ya daura masa ya samu tsira a ranar gobe kiyama. Wannan shine yan uwantaka. Ku kalli girman yan uwantaka a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cikin ingantaccen hadisi wanda ashabu sunan suka ruwaito, annabi yake cewa al-muslimu aqul muslim, wato musulmi dan uwan musulmi ne, dan uwa na musulmi kenan. Duk wani musulmin duniya dan uwanka ne, dan uwanka ne shi. La yuzlimu, na farko sai annabi yace baya zaluntar sa, mana duk inda kaga musulmi yana zaluntar dan uwansa musulmi, to a musuluncin wannan azzalimin akwai matsala. Ba za ka kafirta shi ba, dan bai kafirta ba, amma musuluncin nasa akwai gazan makato akai. Dama annabi yace musulmi baya zaluntar musulmi. Kasan nan tamu ana zalunci ko ba a yi. Shi yasa nace za ku gane ba ƙaramin tunani aka yi ba wajen zaɓen wannan maudu'i. Na tabbas mun faɗa ciki sosai. Yanzu wanda zai zalunce ka ba kai saka ce ga wata jiha ɗaya, ma'ana wani ɓangare ɗaya shi ne wai yake zalunci ba. Kusan kowane sakta za ka ce akwai azzalumai, a gwamnatance, a masarautance, a cikin al'umma, a society da ake zaune, babu ɓangaren da ba za ka kalla ba. Haka ka zo ka ga wani ma'aikata namu, duk wani ministry, duk wani board da za ka je, sai ka ga akwai zalunci a ciki. A mu da ba aikin muke ba, ba kowa ba ne mu, da ba a san mu ba, muna zaune cikin al'umma kawai sai wani ya zo ya samu wani ya zalunce shi haka kawai. Ya tare ka, ya ɓace maka dukiya, ya dace ka, ya kuma ce sai ka fanshi kanka misali da kuɗi ko da dukiya, duk wannan zalunci ne. In ba kai ba ma ya daddake ka, har ka kai gaba ka rasa ranka. Ba ma a hanya ba ta kai a gida kawai za a zo a ƙwanƙwasa ka fito, ko ka buɗe, ko a fasa gidan a shiga da ƙarfin siya a ɗauke ka. To addinin musulunci annabi yake cewa shi musulmi baya zaluntar dan uwansa, la yuzlimuhu, sannan wala yakhziluhu, baya ƙasƙantar da shi, khuzlan, ya tabar da shi, ya maida shi ba kowa ba, ya maida shi famfam fayau, ya maida shi da shi da dabba duka ɗaya ne. Musulmi baya wa dan uwansa musulmi irin wannan, domin shi musulmin gaskiya ya san cewa musulmi mai daraja ne, ya san cewa dan adam yana da daraja. Allah ne yake cewa walaqad karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ان ادم مسلم يا سان والله تراك بزي باشي داما دان يا ga wani musulmi da yafi kokata, yafi shi mukami, yafi shi wadata, yafi shi wani alkaza, yace ya bashi dama har ya zama yana da wani audacity da zai taka shi ko ya karya shi ko ya ki zuwa kusa da shi. Akwai wanda ko sahu a sallah baya hadawa da wani, sahu ba zai hada da kai ba saboda kai talaka ne, shi din kuma shi ne. Akwai wanda ko hannu ba zai mika maka ba, za ku gaisa ba, kai din kai waye ba kai sa ba. Akwai wanda ba kai sai maka sallama ba, akwai wanda in kai sallama ba kai sai amsa ba, duk akwai su a cikin mutane. Amma duka waɗannan suna yin kurakurai ne, fatan mu Allah ya sa mu gyara dukan mu da mu da su ko. To wannan bai ba dan adam dama ya wulakanta dan adam ba. Bayan annabi ya ce kuma wala yahqiruhu, baya kaskantar da shi, ijhar kallo na raini, ga mutum kawai kana ganin wannan me haka me ya kawo shi nan gurin. Masu irin wannan siffan ma da ake ihtiqar a wurare da yawa annabi ya ce sai ka ga sun ma fi mutum matsayi a wurin Allah. Domin annabi ya ce rubba rajulin ko rubba ash'asa akbar madfu'in bil abwab, za a iya samun mutum ash'as, bai ma nan ash'af jikinsa a yamutse, kayansa da gashinsa ba mata da kai ba komai, saboda tsabar talauci ta masa annafiya, talauci ya masa daurin demon minti, ya daura saman ya daura kasa gaba daya, ba yadda zai yi. Ka ga kayansa mutsumutsi, ba wanki, ba guga, duk sun yamutse gashin kansa a yamutse, kila ma ba hula, inda hulan mata yamutse ta yi daga daga. Akbara kuma sai ce duk kura a kafar shi, alamar ya yi trekin, kila tun daga rigasa, kila tun daga hayin ɗanmani, kila tun daga ƙarshen malali, ko tun daga unguwar rini, ko tun daga ɗan bushiya, wuri mai nisa ya yi trekin azbara, ya yi ƙura budubudi. Madfu'in bil abwab, annabi ya ce ana koransa a ƙofar gida. Idan mutum ya zo ya gan shi a ƙofar gida sai ya ce kai ka sha wurin, ku da kuke ɗinke alhaji fulawa ko ku zo ku ɗinke mana abubuwa, mana sa abu a tura mara, za a kore shi.
kawai an ganshi a irin wannan yanayi madfu'in bil abwab security in ka zo gidan in ya zo gida irin wannan security zai bari ya shiga yace ba za ka ganshi ba sai me hada ka da alhaji me yasa za ku gurgurin yalla kai ai yalla bai matsayin ka bai kamata ma ya hada hanya da kai bai kamata a ce kai ka ma san shi ba saboda ka za a kore shi shine madfu'in bil abwab kana koran sa a kofofi sai ko ofishin kun mutum ne ya zo yana son ganin wani ma sun jama koran sa zai tun daga ta yace me yasa haka irin ku yake gani ba kuma an saba yana su yana ganin manyan mutane ne masu manyan motoci masu manyan kaya yawa wanda za su wuce suna mimmiƙa ma'aikata ƴan abubuwa na sawa aljihu to su ake gani to kai kuma ka zo da kafa kila kafa ba takalmi kila takalmin ya tsinke kila akwai kulli ko takalmi dai a kafa ɗaya kuma a hammata wannan yanayin kuin bin abwab koran su ake a kofa yin annabi ya ce law aqsama ala llahi la abarahu wallahi da zai rantsa wa Allah sai Allah ya barantar da shi saboda imaninsa saboda matsayinsa a gun Allah ya fi na wannan ƙogan ya fi na wannan yallaɓan ya fi na wannan alhajin shi ne an zata ɗan gaban goshin Allah baka sani da ya fi ka a wajen Allah amma kana wulaƙanta shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sukkan musulmi shi ne wannan haƙƙinsa akan ɗan uwansa shi zai masa waɗannan ababe na ƙasƙantarwa ya koyan wa masu albarka ku kalli wannan hadisi da muka karanta hadisi ne wanda yake mai girman gaske wato shi musulmi na hakika ba yiwuwa ya zalunci dan uwansa ko ta wata hanya in dai sunan abin zalunci to ba zai ba amma ina ƙara nana ta mana da babbar kalma ku kula azzalimi ba kafiri bane dan ka kuskura kace dan wannan shugaban azzalimi ne ka kafirta shi a yana aikata sako ne ya dauki haƙoƙin wasu bayi ne ya rike kuma Allah ba zai kyale shi ba zai kwatan musu haƙƙinsu ko dai su ya kai masa ko kuma Allah ya kwato wannan haƙƙin ƙarfi da ya ji yawa dole ma ya bada kawai a ranar da dukiya ba za su yi amfani ba ko yayansu ba za su yi amfani ba yau ma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ko da haka ba kafiri bane to musulmi na gaske baya zalunta dan uwansa baya barin sa a cikin kunci ya shiga cikin damuwa ba shi da mafita zai ji kawai ai ba ruwan shi kai sun jifa ya wuce kaina to kan kowa ma ya fada a'a baya haka musulmi na kwarai zuwa yake ya je ya ainihin wato tsaya ma dan uwansa yana janibin sa a halin da yake ciki ai shi ne ma'ana la yakhzuluhu da khazal ya zashi a cikin fitila shi kadai zai zo ya shiga cikin abu ko shi ya tsere mashi sai ya tsaya kai ya samu ciki ya bar shi a cikin kunci ila rashin lafiya yake yana cikin jinya kana yadda zai yi yana bukatar taimakon ka taimaka wala Allah da dukiyar ka ne a wala Allah baki zaka sa ma a masa magani wala Allah maganin da yake nema sai kana da maganin wala Allah ka san likita wala Allah ka san kaza duk wani abu da zai zama ka taimake shi a kila ba rashin lafiya bane kunci ne na rayuwa na yau da gobe ba shi da abin da zai ci ne ba amma tantance ne suke cikin wani yanayi kila ainihin wato ya'ansa ne wala Allah kudin jarabawa zai biya na ya'an shi ba shi da yadda zai yi wala Allah kaza wala Allah kaza ga sunan burji to matukar kai kana sani in ma dai da kanshi ya faɗa maka ko kuma kai ka fahimta da kanka to kar ka miƙa hannunka kawai ka sallama shi kana kallon shi ka ce ai na ga yadda zai yi ka ba shi irin iya gudunmawar da za ka iya ba shi ko da shawara ne yadda zai fita a cikin halin da yake ciki ko kuma ka tsaya sai ka ga hawayensa ya share dangane da damuwar da yake ciki domin idan kai haka to shi ne ka zama cikakken musulmi yan uwantaka a musulunci haka take akwai wani bawan Allah da ya taimaka wa makwabcinsa saboda ba shi da lafiya afuwan saboda matarsa ba ta da lafiya za a yi mata aiki da babu kudin da za a yi aiki ya dauki kudi ya ba shi adadin kudin da za a yi aiki wa matan shi ne adadin albashin wannan saboda wannan labarin ya faru a Saudiya lokacin ya ce ba shi da albashi da ake biyansa don ko account ba shi da shi a banki ana masa table payment ne ana biyan shirya 1,800 ya anshi albashi a ranar an biya albashi da ya zo daga 1,800 ɗinsa sai ya zo ya raba biyu ya je 4,000 a boye a cikin wardrobe ya ajiye 4,000 a gefe aboye ba wanda ya sani wardrobe din da ya bar shi inda matarsa da iyalansa in suna da bukata za su zo su dauka haka suke yi su larabawa to sai akwai su da algeri annan su abu da yake sai dai su ajiye kudi iyali su dauka mu kuma kaga ba haka muke ba ko ba haka muke kudin mu na aljiyo mu dan aka zo aka ce aka kudin ka na sai mun dan duba nan aljiyo duk san da ke ga mudin ki zai ba shi kudi yana kallon gaban aljiyo shi to wallahi canji zai ne dan kadan ne haka ne ko ba haka bane ba ni sa hannu a nan ko a aljihun wando yawa to lokacin zaki ga farare bugun Abuja amma duba gaban aljihu a sai dai abin da shi ka samu ya hakuri hajiya wannan haka halin mu yake to shi wannan bawan Allah sai ya ajiye kudin sa haka to a wannan lokacin ne da ya fita sallar la'asar sai ya ci karo da wannan abokin nasa makwabcin sa ne dan Sudan haka ɗan uwantaka ya gan shi a yanayi na damuwa yace wani ne ya same ta yace kaji halin da nake ciki mata ta ce ba ta da lafiya kuma za a yi mata aiki na rasa yadda zan yi banda komai nawa ne kudin aiki yace 8000 sai ce to zo mu je gida haran shi yace ina so ne ya ba shi rabin kudin da ya boye tunda ya ajiye 4000 a fili kila ba ma ki yana san ta ba da yaje ko sai fara duba wanda ya ajiye a fili sai ga kudin nan ba wanda ya taba sai zuciya ta san za ce inna ma ba shi rabin kudin yanzu sai yayi wahalar nemowa ko sai ya hade duka 8000 ko sai mika masa yace bar kawai ya bashi aje ayi mata aiki ya fito ya mika masa dan Sudan din ne ya kukan murna saboda alherin da ya mata ya nuna masa yan wantaka ya masa addu'a yace as'alullaha an yasubba alayka rizqa sabban sabba ina roƙon Allah ya bulbulo maka da arziki bulbulowa wallahi yanzu a lokacin da ake bamu labarin wani malamin mu ne a makaranta lokacin yake bamu labarin yace wallahi yanzu yana da account a cikin account din yana da sama da riyal miliyan 300 baina ma san da abin da yayi wannan kwata-kwata 8000 ne kace ya mallaka a duniya me ya faru aiki alkhairi hukuma islamiyya to musulmi haka yake baya barin dan uwansa musulmi a cikin kasance ba kuma ya wulakanta shi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a wani hadisi shi ma yana cikin bukhari annabi ya ce kullul muslimu ala almuslimi haram dukkan wani musulmi dangane da musulmi dan uwansa haramun ne menene haramun din ba shi musulmin yana da haramci mutum ne mai hurmi yadda kika ga Ka'aba tana da haramci da hurma to haka musulma take da hurma a wajen ki musulma haka musulmi yake da hurma a kanka ta wasu bangarori sai annabi da kansa sai ya ce damu a jinin sa bana jinin musulmi dan uwanka haramun ne ka zubar da shi kar ka yarda ko kwarzane kai ma musulmi ka zubar da jinin sa wa maluhu da dukiyarsa kar ka yarda ka taba dukiyarsa haramun ci a wurin ka matakar ba shi ya baka ba haramun ne ka taba masa dukiya ina waɗanda suke cin filin mutane ina waɗanda suke kwata filin ma abubuwa da yawa ta hanyoyi ai dukiya ce ita ba damuhu wa maluhu sai annabi ya ce wa irduhu da mutuncin sa ma haramun ne a wurinka kar ki yarda ki ci mutuncin wata musulma kar ki yarda ki furta kalmar da za ta zubar da mutuncin ta ki zage ta ki ci mata mutunci ki ce ba ta isa ba ita din wa ai ba ta iya ba kai malama suna cewa wallahi hatta kalma za ka faɗi wata kalma a inda ka ce akwai wanda in ya ji kalmar shi zai kaskantu to aka ce ka ajiye wannan kalmar ko da ta gaskiya ce kai shi kuka ne daga kafara saboda tsara darajar wannan musulmi ta tsara darajar shi domin darajar dan adam ta wuce inda take tsammani zaki ga wannan a fili a wani majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sun dawo daga yaki babu abin da za a ci guzuri ya kare a hanyar tahowa an ya da zango an yi sallah ba abin da za a ci annabi ya ce maza maza a yanka raguma to aka yanka raguma aka fede ta aka gata nan take zo aka ci ana zauna a gaban manzon Allah ana cikin wannan zaman kawai sai aka ji warin tusa sahabbai su ne a gaban manzon Allah wannan ɗabi'a ce ta dan adam yana fitar da iska to waye yayi duk wanda zai tashi yanzu shi ya tusa nan hankalin sahabun nan ya tashi yanzu idan aka zo za a yi la'asar in tashi in sake alwala na nuna wa sahabbai cewa ni ne nayi tusar nan ba wanda ya san nayi tusar amma kuma dole ne in tashi ban ba zan yi sallah babu alwala ba amma saboda hikima ta manzon Allah dan tsare wannan mutuntaka na dan adam da hikima irin tasa sallallahu alaihi wasallama lokacin sallar al'asar nayi sai annabi yace duk wanda ya ci namar rabumi ya saki alwala yanzu a wurin waye da ya ci namar rabumin ba duk sahabban sun ci kowa zai saki alwala har annabin ma zai saki alwala yanzu Aisha gane wanda ya tusa ba wanda ya sani an rufa masa asiri an kaudi saboda irin sa mutuncin sa kimar sa darajar sa ku duba ku gani a babin tarbiyya mana malamai suka ce idan kana da yara in ka siyo musu abun wasa sai dai su zauna a cikin gida su yi wasan amma in har za su fita da shi waje ƴaƴan makwabcin ka tafi abun wasan su kuma ba su da shi su cutu ka aikata haramun kar ka bari su fita sai dai a ciki in ba haka ba kar ka saiwa yayanka sai dai ka haɗa da ƴaƴan makwabcinka ka siyo musu zuwa abun wasa haka muke yi ku ji fatan saboda kada makwabci ya shiga damuwa ƴaƴan shi ba su da abun wasa addinin musulunci addini ne wanda yake koya mana dabi'u ɗaukaka maɗaukaka masu daraja saboda haka annabi ya ce mana musulmi dukiyarsa haramun ce kar a taɓa jininsa haramun ne kar a zubar haka mutuncinsa ma haramun ne kar a taɓa mutuncinsa an gane wannan ko ma'ana baya halatta kenan a auka wa musulmi a cikin rayuwarsa ɗaya da gaske sannan ba ya halatta a ƙwace ko a wabce ko a yi hila mana a yi wayo wajen karɓe wa musulmi dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba duka wannan baya halatta sannan ba a sutan musulmi a wajen jinsa da ganinsa mana kar kunnensa ya ji wata maganar da suka ce a gunsa kada kuma idansa ya ga wani abin da zai zamanto ya taɓa mutuncinsa da ƙimarsa amma sai dai abin kacu a wannan zamani da muke ciki ƴan uwa masu albarka wallahi idan muka kalla za ka ga abubuwa da yawa waɗanda suka ci karo da wannan hadisin sun saba mata gaba ɗaya wallahi sun saba giba ko ina ga ta nan ta zama ruwan dare giba ta zama ita ce ma kayan marmarin da kowa ke ci a majalisi idan aka zauna ana hira sai an ce wacce ta ce ai wacce ta yi kaza wane ya ce wane ya yi kaza wane dogo wane gajere wane mai katon kai wane mai katon ciki ai wane kaza an zauna ma ana wani abu lafiya sai wani ce ban ba ki labari ba ai nan nan da aka yi haba shi kawai sai an kai kuma idan kai magana ka ce kar ayi wallahi sai ka ji suna cewa ai idan ba mu yi hiran ba sai a zauna ba abinda za a tattauna kenan ka gamba sai ka shiga wuta kun san illar giba ko jama bala'i ne fa bari in karanta muku wani hadisi guda ɗaya akan giban nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun san riba ko riba an san ta ya ce to riba annabi ya ce tana da babi babi har 73 babuka da riba ke shiga ciki 73 laifuffuka laifuffuka wanda babi ne na riba sai annabi ya ce adnaha mafi ƙarancin babi na ƙofar riba da kake shiga zunubin da za a ba mai cin ta ita ribar mafi ƙaranci annabi ya ce mithlu an yanki ar-rajulu ummuhu kwatankwacin mutum ya sadu da mahaifiyarshi zunubin da za a sa mata daidai yake da mafi ƙarancin zunubin wanda ya ci riba ku ji sai annabi ya ce wa alaha mafi girma kuma a cikin shi ne istiqalat ar-rajulu fi ardi akhihi giba shi ne mafi girman babin riba amma da yawa za ka ga in mutum na ci riba za a masa fada haka ne za mu ce kai ka daina ci riba wannan abin da kake yi haramun ne bai kamata ka yi ba amma so nawa ake giba wa ake mai giba na siha wallahi sai an tona ake samu wani ma da shi ake giba so ku gane hatarinta bayan giba kuma ga annalimanci annalimanci shi ma ƙoƙarin raba tsakanin mutane wani da ya ga kuna raho da kai da abokinka sai ya ga ya raba da kai da matarka kuna zaune lafiya wani shi wannan zaman lafiyar ne gaba da ya tsaya masa haram ya za a yi da wani da wancan suke zaune lafiya ko sai na sa musu fitina ya zo ya shige yadda zai ya hana muku fitina kuma kuna giba ga zalunci a cikin mutane ya yawaita sannan kuma ga yanke zumunci ba zumunci babu sada shi tsakanin al'umma a ga wa da kani yana cewa ba ni baka matansa ba sa zuwa gun matan shi idan alkhairinsa ya taso na murna ba zai zo ya taya shi ba in wani abu na damuwa ne ba zai je ya taya shi ba da wani abun ma na murnan da farin cikin da damuwan yana iya samun sa shi ko labari ma bai da shi saboda ba shi ba shi ba su ma sani ba yau fa a wannan zamanin muna cikin wannan Allah ya ce su fa mummunai wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yasiluna ma amara Allahu bihi sune wadanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi shine zumunci kuma ita zumunta sunanta ar-rahim ko wato zumunci Allah sallama yake cewa innar rahima mu'allaqatun bil arsh zumunta tana damfara da al-arshin ubangiji ne a sama al-arshin Allah anan zumunta take har ma akai ishtiqaqin sunan ar-rahim daga ar-rahman ar-rahim sunan Allah ne aka dauko sunan zumunta daga wannan zumuntar da take makala da al-arshin ubangiji tana cewa wassalallahu man wasalani wa qata'allahu man qata'ani duk wanda ya sadar da ni zumunci Allah ka sada shi da rahamarka wanda kuma ya yanke ni ka yanke shi daga rahamarka har ma Allah yana cewa wani hadisin qudsi ya ce zumunta ashe ba zai ishe ki ba ki gamsu ya zama duk wanda ya sada shi in sadar da shi da rahamata wanda ya yanke ki kuma ya yanke shi daga rahamata zumunta ta ce ta yarda ya mata daidai ashe idan kina san rahama kina san tausayi kina san albarka kina san alkhairai to ka zama mai kada zumunci na yan uwa shaqiqai yan uwa li abbai yan uwa a cikin al'umma gaba daya ka zama kana da zumunci kar ka zama kai ka ware baka ba kowa an gane ko dukkan waɗannan suna daga cikin abin da yake damun mu na daga cikin abin da yake damun mu hasada rajin haushi kana kashi danne cewa ne danne ba wani ba sai wani وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم هكا ان مكه suka fada kafirai qurayshawa dan ne ba za a saukar da sarautar annabta ba sai dauka annabtar sarauta sai ma ba a ba wani cikin manyan sarakuna masu kudi a maka ko a daifa ba sai wannan muhammadin wanda ba kowa bane shi kiwon dabbobi ma yake yi Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba rahmar ubangiji wannan annabta Allah ce la'an qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya mu muke raba rayuwa a duniya wani Allah ya daga shi wani Allah ya tsaftar da shi wani shine sarkin wani ko shine talakan da za a mulka wani shine gwamnati din wani shine talakan da za a mulka wani shine ubangidan wani shine yara dole sai an samu haka domin kowa ya amfana da kowa shi sama yace wa ja'alna ba'dahum li ba'din sukhriya Allah ya sakkara wasu ga wasu yanzu idan ka tashi kana buƙatar a wanke maka takalminka ba ka iyawa ba sai ya wanke takalmi ba sai ka nemo shushaina ya maka aikin da kai ba za ka iya ba dan shi kuma din yana buƙatar kuɗi sai ka bashi kuɗin hannunka ya amfana da kai ka amfana da shi haka motar kai za ka wanke ba za ka iya ba sai ka sa wani ya wanke maka ka amfana da ƙarfin shi da ƙwarewar shi wajen iya wanke mota shi kuma ya amfana da sallallan da ke hannunka da je shi ba shi da iyalansa ba haka bane kai ɗalibi ne ba ka da karatu kana so ka amfana da karatun malam sai ka je ka tambaci kafa malam ya baka ilimin sa kai kuma ka biya kuɗin karatu haka bane kowa haka ne yanzu ke kina so ki sa kaya mai kyau amma ba ke da dinki ba ki je ki siya tafa yanzu ki je kun tela ko ba ka bane ki amfana da ilimin tela na dinki ki bashi kuɗin ki shi ma yana buƙatar kuɗin sa kuɗin hannunki ya miki dinki shi kuma ki bashi kuɗi ba a fara da juya ba yanzu idan kowa mai kuɗi ya za a samu amfana da juna inda sai zo ka wanke min mota ta sai kai ma zo ka wanke min mota zo ka wanke min takalmi na zo ka libo mu ruwa wa zai sa wani aiki kowa ya wadata amma cikin hikimar Allah sai Allah ya sa wasu suna da wadatan wasu suna da talauci suna buƙatar kowa shi ne wadatan yana buƙatar talakan haka talakan ma yana buƙatar mai wadata saboda duk waɗannan abubuwa idan muka kalle su sai mu ga cewa suna cikin matsalolin da sun ci karo da waɗancan hadisai dukkan waɗannan ƴan uwa masu albarka da na ambata irin halayen nan suna raunana ƴan uwantaka da musulunci gaba na biyu shine haƙƙoƙi na sunna wanda suke kan musulmi abu haƙƙoƙi wanda yake guda shida da Allah ta'ala ya ɗaura wa musulmi akan musulmi haƙƙoƙi guda shida hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa haqqul muslimu ala almuslimi sittun haqqul muslimi akan musulmi guda shida ne ba ana nufin wai daga shidan nan shi kenan ba waɗannan su ne manya-manya su ne fundamentals ɗin wanda in aka same su to duk wani abu za ku ga da sauƙi zai shige ma ba tare da an sani ba su ne asali na farko sai annabi ya ce ifsha'u salam ya da sallama duk inda ka ga musulmi kai masa sallama kuma in ya maka sallama kai kuma ka amsa kace assalamu alaikum shi ma yace wa alaikum assalam ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma yace wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina fata ana fahimta Allah yace wa idha qiyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha idan an yi muku tahiyya ta musulunci an yi muku sallama ko kumai da sallama da takita awrudduha ko kumai da kwatan kwacin wacce aka yi muku ki sallama ne ya ce assalamu alaikum ai sallama ba to yanzu fa hayyu bi ahsana min hadarika da zaka bada amsa sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kaga ai ya wuce wannan ko kama qala wa rahmatullahi wa barakatuh ya wuce awrudduha ko akalla ta mai da kwatan kwacin yadda ya maka sai maka ce wa alaikumus salam wannan umarni ne na ayan alqur'ani saboda dole ne mu kula da wannan amma ayo an wayi gari kamar yadda na faɗa wani bai mu wani sallama na daga cikin alamomin tashin alkiyama annabi yace an yusallimu ar-rajulu ala ar-rajul la yusallimu alayhi illa lil ma'rifa zaka ga alkiyama ba za ta tsaye ba sai kaga mutum ya mu wani sallama ba wai ya mai sallaman bane dan yana musulmi yana san sallaman ne kawai dan ya san shi ai alhaji wannan ne ai haji ya wanta shi ai wani rabul wani ne kun ban mai sallama ba gobe inda zo neman fan gida ba za a bani ba gobe ta kadda ta ba za ta wuce ba ana sallama ne wai dan an san shi ake mai sallama ba dan wai ba a san shi ba da wani zai zo wanda ba a san shi ba za a mai sallama ba Allah ya ce idan kun ga haka yana faruwa alamun tashin alkiyama so da ka kiyaye ai ma kowa sallama daga cikin alamun mumini na kwarai yayi ma sallama ga wanda ya sani da wanda ma bai sani ba so da ka ita sallama ba wai gaisuwan kadai bane a'a addu'a ce a cikin ta ta hanyar kubuta ka ce assalamu alaikum wani Allah ya kubutar da kai ya amintar da kai yanzu a shaida muna wa junan mu sallama ba za a samu kinnabi ba kwarai da gaske ba za ka samu ba saboda ai babu addu'ar ba ta yawaita bane Allah da kike bi an yawan yin sallama wa junan mu wallahi sai wannan fitina ta rabu mu yi kuma dan Allah a zuci ba wai dan wani abu ba a dan Allah mu gaggata Allah mu gaggata manzonsa to wallahi sai wadannan fitinun sun rabu an gane wannan ko sannan a cikin sallama akwai addu'a ta samun rahama akwai addu'a ta samun albarka domin kin ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ina wanda zai zo ya sallama ko sai sai barkan ku ko kace assalamu alaikum da barka da ba haka ce ba Allah ce ayyu bi ahsana min hani aw rudduha so da kin wa masu albarka dole wannan gaban sai mun kula da ita akwai hadisi yana cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi la tu'minu abu yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani aljanna ba ku shiga ba sai kuna da imani annabi yace wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imanin da shi zai ba ku damar shiga aljanna ba har sai kun yi soyayya sai kun kauna juna annabi yace afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan fada muku wani abu ba wanda idan kuka aikata shi za ku so juna za ku yi soyayyan nan wanda soyayyar za ta ba ku imani wanda imanin nan in ya samu shi kuma zai kai ku cikin aljanna sahabbai suka ce ga ya mana sai annabi yace afshi salama bainakum ku ya da sallama a tsakaninku ku ya da sallama a tsakaninku ku kalli kalmar da annabi ya faɗa yace afshu wa ta yi sallimu ala anfusikum a yace afshu ifsha shine ne ya da ai sallama a gida ai sallama a office a kasuwa a wurin makarantu a duk inda aka haɗu da juna ai sai juna sallama ya da ta ake saboda ka ita soyayya tana samuwa ne idan ana yin sallama ita kuma wannan soyayyar idan ta samu to imani yake zuwa da zaran an samu imani sai a samu shiga aljanna abu na biyu daga cikin haƙƙin musulmi shine ainihin wato ijabatu da'wa ma'ana amsa gayyata yanzu wannan gayyatan mu aka yi muka amsa muka taho haƙƙin ne na musulmi akan mu sakalin ta ga yace mu to mu amsa gayyata sai fa umma da uzuri umma da uzuri addinin musulunci ma akwai uzuri sai mu ba da uzuri amma ba mu da uzuri to haƙƙi ne na nasu mu amsa musu wannan gayyata wani lokaci kila walima ce aka gayyace ka wajibi ka amsa in dai baka da uzuri ka amsa wajibi ne haƙƙin wannan da yake shi kane ka amsa masa wannan da yake shine ijabatu da'wa idan mutum ya kira ka zuwa ga wani abinci ko wata munasaba dan sa zai yi sauka dan sa zai yi walima dan sa za ta yi aure dan sa zai yi aure ba wani abu ne ya faru to asali shine a amsa wannan in akwai uzuri sai a faɗa magana mai daɗi an gane ko domin a cikin amsa gayyatar dan uwanka musulmi akwai canja masa farin ciki akwai canja masa farin ciki sai ka ce muku wannan abubuwan da na faɗa ba wai sune iya shidan da annabi ya ce ba sune asali wanda za ka ga abubuwa suna shiga ciki kaga yanzu wannan ya gayyace ka ka amsa to kuma ai ga wani abu ka sa mai farin ciki daban kuma annabi bai ce wai ka sa mai farin ciki ba a ya ce ne ka amsa gayyatar sa idan ka amsa abubuwa da yawa suna fitowa cikin karkashin da ya tafi nan saka kamar yadda cikin yin sallaman nan wallahi akwai ainihin wato ababe da yawa na taɓa karanta wani labari a social media na ga labarin na wata mata da take aiki a ma'aikata kila ko wasu an cikin kuma sun taɓa karanta labarin da ta ce tana aiki ne a kamfani da suke kulawa da saida nama da kifaye waɗanda suke frozen ana sa su da kankara a zo a manyan kamfani sosai a zo ana ba da tari to ma'aikaciya ce ta zo ta gama wata rana ta tashi ba a sani ba aka kulle ta a cikin kankara mutuwa za ta yi ba ta yi kwana ba yar adam ce a ce mai gadi ne ya lura cewa wacce ba ta wuce ba a cikin ma'aikata kowa ya fita sai ita ba ta fito ba yadda aka samu mai gadi ya ce ce ta sai ya ce faɗar yadda aka ya ce kullum za ta wuce ita ce take min sallama a cikin ma'aikatan nan sai ta gaishe ni wallahi ko ban ganta ba sai ta gaishe ni ta min sallama ashe shi wannan abin yana jin daɗi yana farin ciki ya ce yawanci ma'aikatan sai dai kowa ya wuce wannan mai gadin ai ba mutum ba ne shi mai sa mai sallama ba ko idan wannan mu'amalar mara kyau to ka ga ashe mu'amalar ka a sallama ya zama ashe ba san tana gina wa kanta wani makami ba ne da zai taimake ta lokacin da aka kulle ta a cikin kankaran nan ba a sani ba inda bai tuna cewa fa wacce ba ta wuce ta mun sallama ba da kini labari ya canza ya zo ya bude ta yake kira rayuwarta ki so na ka kun ga a kowane gaba akwai wani abu da yake fitowa to idan mutum ya gayyace ki ko ya gayyace ka sai ka amsa gayyatar sa to ka shigar da farin ciki a cikin zuciyarsa sannan kuma abu na gaba ma ka ƙara alaƙa mai ƙarfi tsakanin ka da shi domin zumuncin ku ya ƙaru sannan kuma soyayya za ka yadu tsakanin musulmi haƙƙi na uku daga cikin haƙƙoƙi guda shida shine annabi ya ce an-nasihatu lil muslim wato kai masa nasiha lokacin da ka gan shi akan waɗansu kurakurai da yake buƙatar ka kama hannunsa to ka gaya masa cikin hikima ba zagi ba hantara ba ƙasƙantarwa sai dama ka ce kaza sai kaza a'a magana mai kyau ka faɗi magana wacce take mai taushi an gane ko annabi yana cewa idan za ka yi wa mutum nasiha kai amfani da usuluji mai kyau udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana kai kira a tafarkin ubangijin ka hikima da wa'azi wanda yake mai kyau kar ka zo ka rika zagi ko kana aibar da mutum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa addinin nasiha shi addinin nan nasiha ne an gano wannan ku sura ka mutum musulmi baya barin dan uwansa musulmi akan kuskure zai masa nasiha ne da tausasawa da tausaya magana da jan hankali har ya samu ya gyara ba fada ake yi ba ba hantara ake yi ba ba ce ake dan kaza kazan ka ba a'a akwai wani bawan Allah sunan shi Murtaba wannan labarin ma da zan ba ku shi ma sir a Saudiya ya faru yace yana aiki ne a wani kamfani kamfanin da yake aiki ba wani babban ma'aikaci bane shi amma sai ya wayi gari an kira shi daga ƙasar su Pakistan an ce masa mahaifiyarsa ba ta da lafiya ana buƙatar kuɗin da za a yi mata aiki nawa ake buƙata riyal 700 shi kuma riyal 1000 yake da shi kuma shi ne babban ɗanta ya za a yi yanzu ya rasa yadda zai ya nema bai samu ba kai har a wurin aikin su ya nemi a mai irin rancen kuɗin nan da ake ya dan baka har ka cire wallahi bai samu ba duniya ta mai zafi ga ciwon mahaifiyarsa ga shi sai an samu kuɗin an bara za a yi aiki da wannan nake kiran likitoci dan Allah mu zamanto cetar rayuwa shine farko ba wai abin da za mu samu ga duniya mu ceci rayuwa wannan abin da dan wanda yake ba da labari ba wai su kadai ne yake faruwa da su ba kusan ko ina ne za ku zo suna cewa sai an biya kuɗi sannan a taɓa mara lafiya an ba a yi sa'a ba sai ku kwana ya kare bai zama kokarin cikin rayuwa ne zama shine farko in kika mai da wannan dabi'a ka a matsayin ka na likita wallahi da Allah zai ma abunka albarka ya zama ita ce hanyar samun rahamar ka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahi babu kudin nan yace zuciya ta jani sai na ji kawai yanzu bari in halin tsira abin da yace kenan me yasa yake haka yace bari in haura katanga makwabta in samu koda silinda ne in fata na ga in je siyar an zuma in da wani ma in je sake sai da har in tara kudi in na samu kudaden kawai sai in tsere ku bi je kai na shi ta ci wallahi abin da ya fara kenan yace kawai sai na kama katanga na haura da dare cikin dare yace ina haura kawai sai na ji jami'an tsaro sun kuma a gida an yi ran gari malam aka kama shi aka tafi da shi yace hankali na ya tashi na shiga damuwa bai taɓa yin sata ba kuma ran da ya fara sata ranar aka yi ran da shi kuma ka a kenan yace aka kama na aka fita da ni yace can jami'an tsaro sun tafi da ni bayan kamar awa ɗaya sai aka sake dawo da ni gidan da na yi sata yace hankali na ya tashi me yake faruwa ko wani abu za a yi kuma Allah kada ya sani inda na yi sata aka dawo da ni yace aka ajiye ni a wani babban falo wasu yara suka zo suna gaisawa da ni suna mun murmushi yace aka kawo abinci aka ce mun bismillah abinci mai kyau da rai da lafiya shinkafa nama da shinkafa kaza ga lemon ga komai ga shayi har da gahawa kun san gahawa ko an san gahawa yawa duk an kawo can kawai aka kira sallar asuba ya ce sai daga an zo da wani mutum an kamo hannun shi babban mutum mai kima mai daraja da ganin shi ya yi sallar asuba ya kira ni aka ya ce a zo da ni kusa da shi na zauna ya gaisa da ni ya ce a sunanka nake suna na murtala ka ci abinci kuwa ka yi sallah ya ce duk mutum ce to masha Allah ya ce aka yi karatu aka zo aka yi karatu a cikin masallaci wannan da fijan ba aka yi abubuwa malam ya ce me yasa kai haka baka san sata haramun bane sata ba ta da kyau ya ce wallahi ka ji labarina ga inda nake aiki mahaifiyata ce kaza ban samu mu shine nai kaza nai kaza ya ce ka sace yin sata ya ce a ba shi 9,000 riyal 9,000 aka miƙa masa ya ce to ni ban da kuɗin da zan biya kai kai ce ka je ki aiki ya ce ai 7,000 ne kuɗin ya ce duka naka ne sauran naka ne ya ce wallahi da na samu wannan 9,000 ba batun aika bane sai ni kai ranar da ciki kawai sai sai Pakistan daga Saudiya da ni na je kasar aka kai mahaifiyata aka yi mata aiki ya ce bayan wani lokaci na dawo na haɗa kuɗin sai da na tara su na koma gida ya ce bai sani ba ashe wallahi gidan Sheikh Abdullahi ibn Abdulaziz ibn Baz zai fata gidan bin Baz zai shiga zai fata ya nemi malam ya aka yi malam ya gane shi ya san wanda Allah ya hana shi gani kuma sai yana da karfin kwakwalwa ya ce a Mustafa ya labarin mahaifiyarka ya ce tana nan ta samu sauki na kawo wannan kuɗin da gaske ai kuɗin naka ne na baka ne gaba da kai ba sai kana da shi ya ce da kanshi na roƙe shi na ce malam ina so ka bani dama in zama yaron gida ka rika aiki tare da kai malam ya ce ya amince wallahi malam ya masa albashi ya koma gidan malam yana rayuwa Sheikh Abdulaziz ibn Abdullahi ibn Baz ya ce a lokacin ne a gidan yake samun labari a yan gida tun da ya zama dan gida suka ce a lokacin da wannan abin ya faru malam idan sabim yana azkar dinsa yana nafil fili ne da ya ji durowa ta katanga shine ya danna wani karar wanda bai dannawa sai lokacin sallah shine ya sanar da yan gida azza security suka kama ka da aka zo aka ce malam ai barawo ne ya zo satin silinda a cikin gidan kuma yan sanda jami'an tsaro sun wuce da shi sai ce maza maza a kira su su dawo da shi ba mamaki matsi ne ya sa yi wannan satan tunda kuka yi sata to ya shiga cikin damuwa ne a dawo da shi ba ji a masa hukunci a ji dalilin da ya ce an tafi da shi awa ɗaya kawai an sake dawo da shi an ba shi abinci ya ci ya koshi munan aka kawo barawo ya yake masa Allah ya ji kan mala kuma daga nan bai sake sata ba amma mu a yi duka a fasa a yi laushi a yi wane ne a ta ranar sirki na yana bani labari ya ce ya zo yana tafiya kawai sai yi a nan ya ce a bakin dogo a ga bakin dogo public ne ya yi wallahi yace a bakin dogo ko sai da nata alhaji alhaji abi shi ana tsare shi ni bai san waye sai wai gaci ba ga ne da suka gaisa yake yana cikin shin shi da mutunci da komai ya aka yi yace wallahi ban gane ka ba yace ba ka gane ba to sai abin da yake mishi yace ina bara wannan da za a dake shi a kan kusa a kace shi shi wannan sarkin da ya hana abin shi ashe ya ce sai ya yanzu ku kandara ya ce ku dake shi kuma sai da mutu bai zo ya ganci bai zai faru akira sai dai juka so Allah ma masa ko amai wala abu shi ba ko amai sharri ko yace ani ne bara wannan da kada ba yanzu na dai da shi amma sha Allah shi ai ka ga gurin sana'a da ya nuna masa abu to alhini idan ka ga mutun yayi wani abu sai ka kawo hannunsa karye wannan laifin kuma ka nuna masa gashi abin da ya sanar maku labarin nan nasihar da malam ya masa yace malam ya man nasiha ce wallahi ban karasa ta ga ban taba yi ba da yanzu ya zama dan gidan malam shi har Allah ya karbi rayuwar malam a gidan malam yake mursala sunan shi dan kasar Pakistan saboda haka hadafin nasiha a gare ka sai da kake musulmi ya zama kana so ne dan uwanka musulmi ya bar abin da yake na kuskure ya gyara kar ka zo da fada kar ka zo da harbowa misali zan baka Allah ta'ala ya haramta ka dauki hoto ka makala haramun ne ba makala hoto sai kika zo gidan kawar kika ta makala hoton babanta zaki zo ne kika ta a'udhu billahi haramu haramu haka ake yi kuma zaki haka ba hikima zaki ko ba ka bane kai wance masha Allah hoton baba ne wannan kai Allah sarki Allah ji kan baba ai wallahi mutumin kirki ne ai lokacin da muka zo wuri ka zai mana kaza kina fadin alkhairan sa ita ma za ta ji dadi kina yaban mahaifinta haka ake yi to amma sai kici ki sani wance ba baya daga cikin soyayya matsalar hoton nan saboda Annabi ya hana ɓoyewa ake in zaki kalla sai ki ɗauko ki kalla ki masa addu'a to abin sai ya fi shiga jikin ka akan shi zo kina sa haramu haramu Annabi ya ce ai mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto ko kare ko kaza ko kaza ba za ta ji ba in kika yasa ma za ta daina hulɗa da ki ware da gaske ka za ki zo ko ki kafarta mata gida ki tsine mata gida amma hikima ake yi in ta ji a lokacin alhamdulillah in ba ta ji ba wani zuwan sai ta gyara kun gani wallahi hikima ake yi akwai wani aboki dan uwa ne muka haɗu da shi muna hulɗa da shi wallahi na je gidansa ya gayyace ni gidansa wata rana sai na ga wata matar shi ba na baban shi ba na baban shi ba annan matar sa katon hoto ya saka a fadin kuma kun san ne sai rubu da matar kaki uku ba sa tare kuma yana shiga cikin damuwa na to sai mata ne sai ya guri wannan ya nuna kana santa Allah da ya san rabuwa jarabawa ne kaza kaza amma ka sani kaza dai masa irin wannan da zuwaye wallahi an take je cire hoton yace kuma insha Allah zai gyara na kuma kai ne ziyara karo na biyu kuma uku na uku gaba ɗaya hoton nan babu shi ya kwashi yayi aiki da abin da aka gaya masa yanzu wanda yake san mace haka har suka rabu in ka zo mai da harbowa kana faɗa masa wallahi ba zai taɓa jin ka ba sai shi zai rike wannan soyayya ita ce a ransa sura kai uwa masu albarka ya zama burin mu lokacin da muke wa ƴan uwan mu nasiha shine su gyara ba wai mu kaskantar da su ba mu nuna musu mun fi su daraja amma shine babban abin da ya kamata mu gyara wannan abu na hudu daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi shine tashmid al-afis idan yayi atishawa dan fahimta yace alhamdulillah to dole ne haƙƙin sa ne kace masa yarhamukallah ina fata ana fahimta haƙƙin sa shine ma'anan tashmid annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan aqsa ahadukum fa hamidallah idan dayanku yayi atishawa ya gode ma Allah fa qulu lahu yarhamukallah ku ce masa yarhamukallah an gane wannan ku wayannan al'amura da kuke kallon su kanana kanana wanda addinin musulunci ya sanya musu haƙƙoƙi dan musulmi ya zama yana cikin ababe na kulawa ga dan uwansa musulmi ba dan mata ba amma duk da aka ce gowan lokaci su ma ana sakaci da su abu na biyar a gurguje shine iyadatul marid wato zuwa gaida mara lafiya sanda dan uwanka musulmi ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi ka je ka duba shi ka gaida shi wane ya jikinka wane ya kaza to Allah ya sauke Allah ya baka lafiya jarabawa ne Allah yana son ka kuma duk sanda Allah ya jarabci bawa yana kankare ne da zunubai ne to da ka kai hakuri wannan ba kiyayya bane daga Allah kuma Allah ya baka ikon cin jarabawa kalmomi waɗanda suke da dadi wanda shi mara lafiyan zai ji dadi idan ka faɗa masa ba zai yanke tsammani ba ina karar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ada maridan duk mutumin da ya je gaida mara lafiya nada munadin minas sama wani mai kira zai kira daga sama sai ce tsifta wa qabla man shaka ka ji dadi kai kyau abinda kake tafiya akai dan shi din nan shi ma mai kyau ne kuma inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to kenan aikin ka karbabbe ne an gane wannan ko sannan su ce masa wata bawwa'at min aljannati manzila wallahi ka samu gida a aljanna haka za a ga maka duk sanda kaje gaida mara lafiya ka samar wa kanka gida a aljanna wanda zai ce da gida a aljanna zai yi a ce bai shiga ba kuma kenan kaga za ka shiga insha Allah ta'ala saboda duk sanda aka je gaida mara lafiya ai masa wannan marasa lafiya nawa suke jira a ga musu magana mai dadi ba faɗa musu ba yanzu yau mun mai da zuwa gaida mara lafiya kamar gidan suna musamman ku mata sai a je a dinga surutu a asibiti an sa tabarma a nan ne za a kawo gyada a nan ne za a kawo fate a nan ne za a kawo abinci nau'i iri kaza a yi ta ci ana surutu mara lafiyan ma ba a bashi ya samu nutsuwa ba duk a dame shi ku dena yin irin wannan ba haka idan aka je gaida mara lafiya tsayawa ake a kansa a yi masa ɗan wannan maganan kawai a ɗan kwantar masa da hankali a kuma yi mai addu'a a ce masa na ba a taɓa hurin insha Allah as'alullahi al'azim rabbal ashikarin an yashiya abin da ya sa masa wannan addu'a shi kenan kawai annabi ya ce akan mara lafiya wannan addu'a in dai zai rayu wallahi zai warke sai dai in mutuwa ne dama Allah ya rubuta ba zai tashi ba amma in dai yana da rayuwa gaba zai tashi amma sai mu je mu ta surutu kuma ba a zuwa a faɗi magana wanda za ta mai da hankali ba kin ga shin ganshi yana kwance yana cikin harin cikin ce kai kuma kace ta haka wannan ciwon kai wannan fa wannan ciwon shi kenan ba a taɓa mu irin wannan ciwon fa an tashi ba ba za a yi jiradi kuma da kira kai shi lahira sai yana sa ran yanzu zai yi rayu ga wani aikin shi can project ɗinsa yana tunanin zai gama ya je ya karasa kila ma saurayi ne yana tunanin an kusa auren shi kin je kina ce masa kai wannan fa ba a tashi ya za a yi jiradi a ba haka ko a ce za a yi masa aiki za a yi operation a ce kai ni wallahi ban wannan aikin ba gaskiya fa an ce a yi mafi jibi ba amma alhaji wani amma hajiya wance amma kaza duk ba su tashi ba ya za a shiga mara lafiya irin wannan magana mai dadi ake faɗa masa insha Allahu alkhairi ka kwantar da hankalinka ai tunda kaga likitoci suka faɗa haka to su sun kware insha Allah akwai nasara tunda kaga an faɗa haka ana cin nasara kuma za mu ci gaba da taya ka addu'a Allah ya sa ai nasara kuma za ka miƙe da izinin Allah kaza din nan da kake sa a gaba tare da kai za a insha Allah zai ji dadi amma kin zo kana faɗin maganganu da su samu da hankali yanzu nan ku sai fara hango kakanninsa wanda suka riga shi tafiya a wannan ma sai ya ƙara masa ciwon Allah ya kyauta na shida daga cikin haƙoƙi da annabi ya ce guda shida ne dama shine istiba'ul janaza wato idan ya rasu musulmi ya rasu to haƙƙinsa ne karaka shi gidansa na gaskiya ai masa sallah a je a binne shi in kana kusa in ka ji labari in kuma baka da uzuri amma haƙƙinsa ne wannan gaskiya a kansa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man tabi'a janazatan hatta yusalla alaiha duk wanda ya bi janaza aka yi mata sallah tare da shi to falahu qira yana da lada qiradi guda daya wa man tabi'aha hatta tudkhal duk wanda ya bi wannan janaza har aka binne ta to falahu qira dan yana da qiradi guda biyu a wani hadisi an tambaye manzon Allah kan qiradi yace mislul jabalaini azimain kamar kwatankwacin manya-manyan duwatsu guda biyu a wani hadisin ma wata riwaya annabi ya ce kwatankwacin dutsen Uhud ina fata ana fahimta kwatankwacin dutsen Uhud su biyu shine faladan da kake samu idan ka bi jana'ida sallah kuma ka raka ka makabarta Allah ta'ala ya taimake ni akwai wani mutumin kirki ne ana bada labarin sa yana da wani makwabci talaka talaka ne makwabcin bai da komai amma yana fito da abinci kowane dare an gane wannan ko a daidai bakin kofar talakan ya aje masa sai ka kawo aje masa buhun taliya buhun shinkafa aje mai katan din taliya katan din makaroni tak a mai kudin mutumin kirki ne amma yana fito da wannan abun ya aje masa a kofar gida an gane wannan ko akai shekaru da yawa yana aje masa wannan abincin wannan mutumin bai san waye ba kuma yana ta masa addu'a wata rana kawai wannan talakan ya fito bai ga wannan abincin ba aje ba ya kama kuka ya ce to da alama yau din nan na rasa dan uwana a cikin musulunci na rasa dan uwana wanda yake kula da ni yake bani ci da sha wanda wallahi ban san shi ba ku kalli fa ka kalli wani alkhairin da zaka yi shi wani ya amfana bai san ka ba wallahi ba karamin alkhairi bane ba karamin lada bane jama'a ni akwai abin da na sha buga wa mutane misali da shi nakan ta fada saboda tasirin amfanin wato aikin alheri na gaibi wanda ba a sani ba tsakaninka da Allah ne kawai sai wanda kai dan shi din kamar yaya nakan ce mutum ya je shagon anguwarsu ko wata shagon ko wani shagon daban wanda ba a anguwarsu ya je ba wanda ana yawan zuwa a saye da saiwa ka tambaye mai shagon ya baka takardar da yake rubuta bashin wanda yake bi bashi ka biya musu bashin zaka ga wata ta ci bashin gishiri tana da marayu ne ta ci bashin magi ne wata ta dauki da kamfiyar wata wani sukari ne wani dan ashara ne ka tara duk irin wannan bashin nawa ne duka aka tattara gaba ɗaya kudin su kaza ne bai fi karfinka ba ka biya ka ce amana tsakaninka da Allah ka soke bashin wani bawon Allah ya biya musu mutum kaga yana gudu ya maida mai shago kamar su rike shi bai so su hadu ya ce a zo 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 albishirin ka ai an biya maka bashin wani irin farin ciki ka saka masa a lokacin yadda zai maka addu'a bai san wane ne ya biya masa wannan bashin ba yawa wanda suka fi bukata shi za ka yi ma amma an baka ne shago ne ya ci bashin katar din ruwan faro kusan goma a wannan ne kudi ne waje ka biya mishi wannan ai wannan ba sai ya sha wannan ruwan ba ya ci bashin buhun shinkafa wannan ai kaga me kudi ne amma ya ci bashi na rabin loka duka dai loka duk waɗannan da gani alama sai ka babu kuma lalura ce ta sa saboda ka biya wa irin wannan shi gani zaki sha mamaki su saboda ka ki sa farin ciki a cikin zukatan su an gane ko to wannan bawan Allah haka ya kuka yace ya rasa dan uwansa a cikin musulunci an gane wannan ko wanda ban san shi ba bayan waɗansu kwanaki ne sai ya gano ashe wannan mutumin ne ya rasu makwabcinsa da ya rasu yake kama ka wannan abu ku kalli Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin jikan Ali dan Abi Talib an fahimta kaga tattaba kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina aka ce ba a rasa kyauta ta cikin dare da ake ba sai da ya rasu cikin dare yake zuwa ya dauko buhu na alkama da maiwa da acca ya tattara su kulli kulli yayi buhu ɗaya da shi an fahimta kamar yadda suka ce ga shinkafa ga gero ga masara ga acca ga waye ga waye ga duk an saka su waken soya ne su wake ne normal ko jan wake ko ma mai ne an hada wannan ga suga shi ma an zuba ga madara ya dauka da kansa a bayansa a cikin dare yake zuwa ya ajiye a kofofin gidajen fagiran da suke Madina ba su san kuma waye ba har sai da ya mutu cikin dare sai mutum ya tashi ya zo zai bude kofar sa ya taho sallan asuba sai ji dan wani buhugu ya dan tokar kofar dan kinsa ya bude sai ga buhugu a ajiye masa kuma har ya zama normal kawai ya sani sai kawai ya shigar da shi gidansa duka ka ake duk inda ka ga an je maka abu a wurinka ai ka san naka ne sai ka sai su shigar da shi su yi addu'a ba san waye ba sai da Ali ibn Husayn ya rasu da aka zo yi masa wankan gawa ne sai aka ga wani bakin tabo a bayan shi wani karta haka a bayan sa gashi Balarabe ne ba Quraishi aka ga wani wuri ne kamar cin alaman yayi karta wannan abun kuma menene haka ba san ko meye ba ko wanda ya sani yayi saboda haka aka masa wanka aka je aka binne shi sai ga wannan kyautar da ya kamata a ce an kawo sai ga shiru wani lokaci shiru ka gano oke ashe shi ne yake wannan kyautar wannan taban na bayan shi ne da yake ɗaukar buhu da kansa yake zuwa yake saukewa kamar dai ku mata Allah ya muku albarka haka ne kuna da wani karta da mafi yawa yana faruwa a jikin mata musamman iyayenmu mata banda yan mata yan bada bakwai su yan zamani ne waɗannan yan kushin ne da yan mai sunansu a jebori su irin zamanin ga mata yawanci iyayenmu za ku ganin ɗansu yayi baki kun tuna duk wata dattijuwa yanzu suka lana ɗinka sai yayi baki ina ya nan saman gwiwanta tsakanin gwiwanta zuwa cinya saboda ƙaura hannu da take lokacin da take tuka tuwo sai ka ga ya kanta ba ga wani da hura wuta da ake matan yanzu su a wanda suka sani shine ga ko ba ka bane a kunna shi ku yadda da cikin minti biyu an gama girki kuma za su ma ba ta zo ba iya amfani da shi ba sai dai a cika masa wuta nan da nan abinci ya kone flake din da ake so ya zama blue an mai da shi jajawur shi sa abin so blue flake din ba shi suke kunna ba mala daga nesa kana jin kukan gas sai da kamar yaki abinci ya ga zama danyen abinci mala in kika kunna gas din ki blue flake din nan a hankali zai riga gasa abinci yana shiga yana da ruwa yana ya zama normal sai a ci abinci da fiye amma kin kunna jan wuta sai ki konewa zai dan yi abinci za a ci kuma da an ci wallahi sai ki ga mijin ki yana ta katin ci a dauka hankalin sa da ya kwanta wallahi sai ba zai kai kuma duk inda ya zaura sai tusa Allah ya kyauta saboda ka abinci zamu iya cewa iyayenmu mata kamar yadda na faɗa wannan kancin yawanci suna da shi Allah ya musu albarka da irin wannan yanayi ne kaza nan nace muku daga wurin bita nake ana bita sai wani ruwa haka na mata suna nan za su kai kamar su biyar wala din da tije ne mafi karanci a cikin wayannan matan kici a shekara 60 wallahi 60 da wani sai ka su kowace ta haka tana ta bacci darta sannan sun kama bacci to shine sai wasu suna musu dariya yace ku daina musu dariya waɗannan matan da kuke kallon su iyayenmu wallahi yawancin su karfe 2 karfe 3 suke tashi da dare lokacin mu goma ta bacci su za su tashi su azun sahur su za su kaza su yi wasi kaza kuma irin su ne nake magana akai za ga duk suna da irin wannan tabannin a jikin su amma matan mu na yanzu ɗan yara wallahi malam akwai matan da su da mazajin su mafi yawa samari da kuke kallo yanzu wallahi kokari suke kai gaba dai azumin su yawanci daure suke saboda ba ma sa tashi su sahur saboda ana ta bacci san da za ka farka ko ya farka an kira sallah alfijir ya wuce sai dai ai sahur ai daure haka bane wallahi haka ne amma mata sosai da suka san wajibin da ke kansu sun tashi su cikin dare an tanaji duk abin da za a tanada Allah ta'ala ya yafe mana saboda haka wannan bawan Allah kun ga misali ne na mutumin kirki da kulawa da ainihin wato dan uwansa musulmi akai kamata dukkan musulmi su rika jin yan uwansu su din yan uwan juna ne ana ba da labarin wani mutum shi ma da ya shiga cikin tsanani wanda har ainihin wato ya nemi taimako a wurin waɗansu wanda yake sun san shi an gane wannan ko amma wallahi dukkan su in yaje gaba da shi su kulle masa kofa ba san shi ba zai bamba sa kofa Allah wa ka taimaka mu na shiga cikin halin tsakana kai ka zara damuna ne an yi kaza da kaza amma Allah sai ce wallahi ba wani abu kawai ta guri ni ma ta kaina nake suna ta bashi a guri wannan mutumin yazo yana kuka an gane wannan ko yake cewa wallahi wannan kukan da nake yi wallahi ba talauci bane yake sa ni kuka ina da talaucin amma ba wai dan ni ina talaka ne yasa nake wannan kukan ba ni wallahi ina kuka ne saboda na san mutane na san su a lokacin da nake da rufin asiri ni kaina wallahi ban kyamaci kowa ba na yi musu amma ni yanzu wallahi tallahi ban iya sanin su ba sau ba su sanni ba a lokacin tsanani ni ma ban iya gane su kun ga yanzu ana kuka ne saboda wai idan kana da shi shine ake da kai idan baka da shi kai ba ai da kai to wannan ba daidai bane akwai wanda daga cikin magabata da ya tashi je sallama a gidan makwabcinsa yace ina so ne ka taimake ni ka bani aran dirhami 1000 dinari 1000 afwan sai wannan makwabcin ya shiga gida kai tsaye da ko dinari 1000 ya kawo masa da ya bashi ba ma san da zai dawo ba mu rubuta saboda aminci ai akwai aminci fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa laysa illaha rabbahu wallahi wanda ya bada kudin da ya koma gida kawai sai zauna ya kama kuka gidi matar sa tace ya haka kuma idan ka san kana bukatar kudin ka me yasa ka bashi ya za ka zo ka bayar mutum kudi kuma suka zo kuma kana kuka sai ce wallahi bari kawai haƙuwar gida kukan nan ba ina yi bane dan saboda ina kuka ne ya akai ni ina makocin sa ban gano yana bukata ba in bashi din kafin ya roke ni har sai da na bari ya zubar da kunyar fuskar sa da namun fuskar shi yana roƙona haka wannan shine yawantaka ni in gano kai ka gano makwabcin ka na bukatar taimako ka taimake shi kafin ya zo ya ce ka taimaka mini ina fatan ana fahimta wannan ya tuna mun da labarin wani bawan Allah mai kuɗi ne yana da rufin asiri sai talauci ya same shi da talauci ya same shi yar sai yadda zai sai ya ga ba ka dole yanzu sai ya ji ya nemi wannan abin da zai amfani ya ce da iyalansa to amma kuma gun wa zai je wa zai fahimce shi sai ya ga ba inda ya dace sai gurin malam malam yana majalisi a karatu ya ce ka malam zato sai kawai kudin ya shigo saboda ba wanda ya saba shiga majalisi a karatu da shi irin wannan bane shi kansa ne malami yake cewa wallahi ina kallon sa na san cewa wannan ba ahalin zuwa wannan gurin bane ba kone to amma da ganin sa ka san mawadaci ne irin alaman yayi rufin asiri ya gama karatu sai ya ce masa bawan Allah daga ina kai kuma daga ina ne yake tafi da kai sai ya ce a ni dan kasuwa ne kasuwanci nake yi na zo da abin sayarwa ne na gama wanda ya dace da shi sai kai domin kai ne ka san darajar shi ka san kimar shi in ce kawo mu gani sai ya ɗauko masa wata ƙwalba irin ƙwalban nan da ake sa ɗan turare da ruwa a cikinta ya ce gashi sai ya miƙa masa ya kalla malamin ya juya ƙwalban ya ce a wannan ai tana da kyau nawa ne sai ya ce dirhami 100 kaga dirhami 100 yake nema mai kuɗin nan wannan malamin sai ya ce ai wannan darajar ta tafi wannan dirhami 100 zan baka 200 sai ya ce a'a iya 100 nan ita nake buƙata ku ga fa ciki hikima suke magana ya isar da sakon shi kuma malami ya fahimci halin da yake ciki sai ba dan sa kulbar yace shiga da shi cikin gida wannan yana nuna asali yawanci malamai a gidajen su nan ne majalisi bin su ake aje ai karatu anan masallaci yake anan gidan su yake anan suke dawa yawanci yanzu mu damar ya canza sai dai malami ya tafi wani wuri sannan zai je ya dawa to suka je ba dan yace je ka aje wannan kulbar a gida kuma ka dauko min dirham dirali 100 da yake bukata ira ko dinari gari ya bashi yayi godiya suka sallama suka dare sai can anjima an tashi an watse ashe abin yana cin zuciyar dan yace baba wannan mutumin da kaza zai zo ya cuce ka domin shi yaron da ya shiga kai kulbar sai da ya bude ruwan ya gani wannan ruwa ne yada yace bai kowe ba yace wannan ai ruwa ne kawai yace ya cuce ka ruwa ne fa a cikin kulbar nan sai baban ya dariya ce a ba wai ruwa bane eh ruwa ne kai a idan ka amma ba ruwa bane ni a ido na yace wannan mutumin da kake ganin sa nama ruwan fuskar sa ne a cikin wannan kulbar mutuncin sa ya kare zai iya fitowa ne yazo yayi roko ya ce a taimake shi cikin karfi sai fito da wannan hila shi yasa ake so duk wanda yake jagora ne ya rika fahimtar mutanen da yake rayuwa da su akwai wanda zai faɗi wata magana sako yake baka akwai wanda zai yi wani aiki sako yake nuna maka yana buƙatar a taimake shi amma ba zai iya furtawa ba sai ku gane a cikin wanda kuke mu'amala da su ku rika lura da maganganu da ainihin wato mu'amalolin da kuke yi akwai wanda wallahi sakonni suke san muku da shi ba za su iya fitowa ba Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim raqabatin kasasa kuma Madina ko to su kuma waɗannan ba da suke irin wannan sifofin Allah ya ce sifofin su shine la yasaluna an-nasa ilhafa ta'rifuhum bi simahum zaka gane su da alama irin ta su ba sa roƙo amma in zaka ga sun sa kaya mai kyau amma kuma in ka ba su suna da bukata yadda za su farin ciki su karba su addu'a ya nuna suna da bukatun taimako akwai wanda in zai gane ba sai ya gun su ba yana neman taimako bai san cewa su din mabukata ba to haka ya kamata duk sai mu kula ya fahimtar da wannan yaron nashi yaron ya fahimta kun ga akwai wanda shi sai ya zo ya tona a ni ba zan siya ba wannan aiki kaza ka a ka fahimta kai a matsayin ka na shugaba kai a matsayin ka na babba menene sakon da wani yake fada yanzu annabi Ibrahim ba zuwa yayi gidan ɗansa Isma'ila ba ya tambaye matarsa wani hali kuke ciki da ta bata gidan gaba daya ya zama tafin ji yace cewa wannan ba wife material bace tace suna cikin kunci ba kaza waye mutuwa ya tashi ce mata yayi kawai in ya zo ki ce masa ya canza kofar ɗakin sa kawai ya kinsa ba shi kan yana zuwa sai ya fahimci magana ai kofar gidan ki matar kace ke ma kofar gidan ki mutun ki ne shi ake kallo an gama gane wace ce ki ai matar ka ake kallo an gama gane wace ce ki wane ne kai yace canza yace to wannan babana ne ya umarce ni da in sake ki shikenan canzawa aka ce ba ta ai ba ce mai yayi ka gyara kofar ɗakin ka to kaga yana buƙatar ya masa ladabi ya inganta ka ce mai ka canza kaga canzawa ko ai ba gyarawa bane yace to ya ce in sake ki ne ba zai ki tafi gida da sanda zai ta da ya aure ta biyu da yazo ya zauna da ita fa ita sai aka samu mai mutunci ne ta san darajar aure da tsare mutuncin miji ita kuma da su bayani ta ce kai alhamdulillah muna cikin jin daɗi da ya abincin da ku ita ce nama akwai nama masha Allah tabarakallah haka sai bayani akwai madara ga nama ga kaza ce to masha Allah cin yi ce tabbatar da kofar dakin sa shikenan fasa ba kuma dan ya gane aka tabbatar da waɗannan abubuwa da uba ya bayani ga dan sa din gane da wasiya irin ta sa saboda ƴan uwa masu albarka mu tuna da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man kana fi hajati akhihi duk mutumin da ya kasance wajen biyan bukatar dan uwansa musulmi ma'ana da shine ake kaiwa ake komawa dan ganin bukatar wannan musulmin ta biyu to kana Allahu fi hajati annabi ce Allah zai kasance cikin bukatun ka kai ma zai taimaka maka zai maka ainihin wato tagomashi dan ganin ka samu biyan bukata to sai gaba na karshe wanda a gurguje ne na wannan muhadara ya zami mu tsare wannan yan uwantakan da musulunci tunda ya dama zumunci ne a musulunci ko yan uwantaka a musulunci da yadda za a tsare shi ya zai mu tsare shi abu na farko shine tsoron Allah dukkan mu ji tsoron Allah shi tsoron Allah shine jagora a komai idan mutum ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wataala zai taimake shi ya zama ba zai zalunci kowa ba saboda kana jin tsoron Allah akwai mutane da yawa da in muka tashi buga misali za mu buga misalai da su akan yin zalunci ba za su yi zalunci ba saboda suna da tsoron Allah abu na biyu shine tarbiya na zuciya ka tarbiyyantar da zuciyarka akan tausayi zuciyarka ta saba ta zama mai tausasawa mai tausayawa bayan Allah in ba ta iya ba ka koya mata ana koya wa zuciya irin waɗannan ayyuka ka tarbiyyantar da ita akan tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman, masu tausayi Allah na jin tausayin su, kuji tausayin wadanda suke kasa, Allah dake sama zai ji tausayin ku. Abu na uku da zamu tsaya mu kare wadannan tausayin wanda kana musulunci shine al-ibtida an al-ghiba, mun yi sanci giba wa namima, mu daina giba yan uwan mu, mu daina yin annamimanci. Fara giba shine cin naman mutum, fada ma mutum abinda bai so koda a gaban sa ne karka fada balle bayan bayan. Yanzu sabai sun ce manzon Allah wai menene giba, da annabi ya fada giban yace shine ka ambaci dan uwanka da abinda baya so. Sai suka ce idan abinda muka fada din akwai shi a tare da wannan dan uwan namu fa, annabi ya ce wannan shine giban ai kai ala cewa na dogo ne kuma dogon ne, gajere ne kuma gajeren ne, katin ciki gare shi katin ciki, duk abinda ka fada akwai, to wannan shine giba, amma damar baya so ka fada. Amma idan ko babu wannan ya zama buhuta kai masa kai aje ya fi kuma giba balaji. Shi ko annabi manci yawo da magana ta wana da wana duk baka tsakanin su, wannan shine annabi manci, shi ma haramun ne. An gane ko? Ana bada labarin wani mutum annabi ne kuma mai giba a lokaci da ya bawa ne ubangidansa, saboda ya addabe shi da bala'i a gidan shi zai kai shi kasuwa sai da shi. Amma da yazo sai da shi, ko san da yake cewa wa zai sai wannan annabi min giban wannan kai bawan nawa, akwai aiki tukuru yana aiki amma fa matsalar annabi ne kuma san da yana giba, ya fada aibin sa. Wani kuma ya zo kasuwan shi zai sai bawa wanda zai masa aiki tukuru, sai ga wannan ai ba komai bane, shi in dai yana aiki ba dai yana aiki bane, aiki kawai nake so ya masa ya sai da aiki, amma fa yana annabi manci yana kuma giba ya ce ba matsala. Yasu ya kawai ya wuce da shi gidansa, da ya kai shi gidansa ya fara masa aiki, ya ga ko lalle akwai aiki tukuru a aikin sa, ya tashi na rashin mutunci da giba da annabi manci, yana zuwa kawai ya kuban ya baya nan, sai ya je ya samu matarsa ya ce ranke da dai hajiya, wallahi ki hakuri dai ba za hada baki da ni a cutar da ke ba. Ke me ya faru? Ce wallahi na ji kishin kishin alhaji yana so ya miki kishiya, ko kuma mata ba kwa san kishiya. Ni din alhaji zai ma ni zai ma wannan bari ya dawo ya same ni, zai ci mutunci na kaza kaza kaza. Yace kwantar da hankalinki hajji, ai na ce bazan bari a cuce shi ba, ni ina tare da shi, ba dai ba ta so ba ita ba na so, to zan taimaka miki. Me kake so? Yace abinda nake so gashin da ke haban gemun sa nake so ki dan yanko mun guda uku a ciki, yanko da reza ki dan yanko su in yana bacci. An gama fakki nuna mai makin sani kawai ki yanko mun gashin. Ta ce to shi kenan, kaga yanzu ya danne fushinta ba za ta yi fushi ba. Sai ya fita ya bi alhajin gurin kasuwancinsa, ya ce ranka ya dade wallahi ba zan bari a fice ka ba fa, domin kaga ba ka nan dole in sa ido a kan zuciyarka da iyalanka. Ta ji kishin kishin hajjiya tana magana so take da kashe ta, wai za ta yanka ka, wai ka ishe ta ka mata tsufa, ita ba ta kai take ba, dama dan dukiyarka ta aure ka kuma ta zauna ta jira ko za ka mutu ka ƙi mutuwa. Saboda haka ya ce yau ɗan nan sai ta kashe ka. Ya ce ni ɗin hajjiya za ta yi ma wannan kaza 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 kaza. Ya ce Allah da gaske nake, amma dai in kana so ka gane da gaske ne ko ƙarya nake gaya maka, in ka je gida kai baccin ƙarya ka gani a rai ka bangara bacci. In ya riga ya ɗana abubuwan shi ya jojjona wayoyin kawai wuta ya rage shi kawo. Kana ji kana dawowa kawai sai ka kama baccin ƙarya. Kai da mu haka irin baccin nan da ake da ido ɗaya kai likimo. Ita ko hajiya ta ga dama ta samu, yanzu ne take so gashi, tana zuwa ta ɗauko aska da za ta cire gashinsa. Kai ko idan ka ga aska ta zo wurin mamoran ka ne za a yi? Ai ka ga bayani ya tabbata kenan. Yana zuwa ta zo da askan nan kusa da shi, tana kai hannu kawai sai yanka hannunta, yana an san askan nan kawai sai yanka mata wuya nan ta ci kawai sai jini. Ɗan uwansa suka zo an kashe mata ɗan uwansu suka kashe shi, ɗan uwan shi suka taso suka kawai sai yaƙi tsakanin family guda biyu saboda mutum annabi ne guda ɗaya. Saboda haka lalle mu ji tsoron wannan. Abu na gaba da ya kamata mu kiyaye shine musa'adatul muhtajin, taimakon mabukata a cikin mu. Duk wanda muka ce mabukaci ne mu taimake shi, yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da yanwantaka na musulunci. Wallahi malam musa'ada da kake kallanta ko da ta wajibi ne, ina ce ta wajibi ma'ana ba zakka ita ce wajibi a kanmu ba, to sanda kake fitar da zakka kace ba talakan da Allah ya ce ka ba zakka ka bashi, kaga ita wannan sai lokaci lokaci ko wallahi ko ita ce kake bayarwa sai Allah ya sa soyayyarka a cikin zukatan waɗanda kake ba, wannan haka yake. To balantana kuma ta nafila da ita kuma kusan kullum ne ana tare, yau kayi sadaka yau kayi alheri irin wannan idan aka ga an zo za a cutar da kai ko a cutar da gidanka wallahi ba za su bari ba dan gidan alhaji ne kuma alhaji yana taimakon mu za su kore duk wani cuta a gidan ba za a hada baki da wani ba a zo a cuce ka amma baka musu sadaka baka musu alheri baka yin zakka kaga wuciya baka musu sallama mota ka kullun a daga take glass kana cikin AC dina cikin rana da ka wuce za su ce ku ci anan ma ci a can zage ka kuma hada baki da sunan da za a yi maka abin da za a yi maka a yi fashi nan da nan kaga sun zama toyin foma a ce ya shigo ya fita yanzu zai dawo ya shigo da kaza ai targetin ɗinka a zo a fitar da kai to amma idan aka taimaka musu zai zama to an samu ainihin wato kusanci da juna ana taimakon mabuƙaci ta hanyar magana mai daɗi annabi ya ce fa iza mana'ata fa ajmil idan baka da abin da zaka ba mutum lokacin da ya nemi taimakon ka to ka kyauta ta zancen ka fa ajmil kala an gane ko wani mai waka yana cewa ni idan abokanai na sun neme ni in kika musu kuma ban da abin da zan ba su to ya ishe ni abin alfahari za su ji magana mai daɗi da sakin fuska a wurina so daka kalimatu kulli wata sadaqa haka annabi ya ce na daga ci addu'a a riƙa yin addu'a Allah ka yi haƙuri babu amma ina roƙon Allah ya hore maka a wani wuri Allah ya fito maka ta hanyoyin da ba ka da tsammani an gane ko na daga ciki akwai ainihin wato taimakon taimaka masa da kayan abinci da kayan sawa kayan masarufi abubuwa da yawa sannan na daga cikin hanyoyin na taimakawa mabukaci shine ainihin wato ziyara akai akai aka dan kai masa ziyara a gidan shi ko a kofar gidan sa irin wannan abuwa ba laifi bane ba shi akai dole ba sai ka shiga gidan shi ba akalla dai ka dan kira shi ko a waya yanzu muna zamanin waya dan kira shi a waya ko ka dan tura mai text na gaisuwa da fatan alkhairi duka wannan yayi zamanin sahabbai kalli Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya fita ainihin wato cikin dare yana yawo da kansa yana duba halin da mutane suke ciki wallahi Umar sai ji kukan wani yaro yana ta kuka idan da Umar bai fita ba zai ji wannan yaro yana kuka ba kuma mabukata ne ashe wanda ya faru sai yake ce musu wannan baiwar Allah da Allah wannan yaron da yake kuka ku lallashe shi mana yayi magana ba san waye ba suke shiru su ce masa komai ba can kukan yayi yawa ya ƙara yin magana kuka yawa yake ya ƙara magana suka ce kai bawan Allah ka kyale mu ba wannan yaron fa da yake kuka fa mun yaye shi ne kun yaye shi eh kukan yaye yake shekara sana aka ce shekarar shi da tal bai ma kai wata da yan watanni ba bai sai ai ba ka yaye shi yace ya za ku yaye shi kace to ai mu talakawa ne muna da bukata ne amirul mu'minin Umar dan Khattabi ya ce ba za a ba kowa abinci daga baitul mal ba sai yaron da aka yaye mu kuma muna so abincin mai karshe sai muka yaye shi lokaci bai ba Umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na halakar da yayan musulmi gari na waye waye fa da sanarwa cewa yanzu in dai an haifi yaro ko an yaye shi ko ba yaye shi ba bashi daga baitul mal to kun ga haka ake so wani zai yi wani abu saboda matsi ne to sai a taimakawa ainihin wato mabukaci daga cikin yan uwa musulmi a taimake su a ba su gudunmawa a ba su agaji muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ainihin wato a datar da mu ya sanya mu daga cikin yan uwa na kwarai waɗanda za su so junansu ya ku yan uwa masu albarka ku ainihin wato yi tunanin waɗannan haƙƙoƙi da ainihin wato Allah ya ƙara mana a kan ɗan uwanmu musulmai wato a ce ga mawadaci yana taimakon talaka an gane wannan ku a ce yau ga mai ƙarfi yana ba da agaji ga wanda yake shi mai rauni ne a ce yau ga makwabci ya fito yana tambayar halin da makwabcinsa yake ciki dan bai gan shi a masallaci ba dan bai gan shi a wuri kaza ba to lallai ya zama wajibi musulmi ya zamanto cewa ya so wa kansa abin da yake so wa dan uwansa ko kuma ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa an gane wannan ko idan ya zama to muna rayuwa a cikin al'umma irin wannan yanayi to wallahi za ka ga soyayya ta yadu za ka ga kauna ta yadu tausayi zai yadu a cikin wannan al'umma ina fata mu koma mu bibiyi kawunan mu menene muke yi daidai mu ci gaba mu gode wa Allah a kansa menene ku muke yi wanda yake ba daidai ba mu ainihin wato nemi Allah ya gafarta mana mu kuma gyara mu dawo kan hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mu tuna kuma da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya duk mutumin da ya yi wa musulmi damuwa daga cikin damuwoyi na duniya kowane irin damuwa to shi ma nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yaye masa damuwa da bakin ciki daga cikin damuwoyi da bakin ciki na ranar tashin alqiyama Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka fada daidai abin da muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya sanya mata cikin tattun bayi a wannan wata ne albarka wannan makaranta ko wannan cibiya Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya tsare ta gabanta da bayanta Allah ya karo mana ire-iren su masu yawa cikin al'umma Allah mu da ke sarki muke roko ya sanya wannan zabukuka da muke fuskanta Allah ya za'a wani shugabanni da kwarai Allah ya za'a wani shugabanni da kwarai Allah ya ba mu hakurin bin su shi shugabannin Allah muke roko ya Allah duk abin da ya fi karfin mu Allah kai mana maganin sa duk abin da yake damun mu Allah kai mana maganin sa wannan kidnapping da ake yi da dauke dauke da informa da ake samu a cikin al'umma duka Allah kai mana maganin su ya Allah wanda za su shiryu Allah ka shirye su wanda ba za su shiryu Allah kai mana maganin su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
wanda ya bar mana malaikatan sarakin ta wannan lecture ne mai matuƙar muhimmanci